sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tisila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 2 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga Sarfilu da kanin labarai.
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce annobar coronavirus ce matsalar da ta fi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu. Annobar coronavirus na iya sa Birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda ta cimma da babban kamfanin fasaha sadarwa nan na kasar China, Huawei. Wani dan majalisar dokokin Amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen kasar da ta buƙaci China da gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jaridar kasar uku.
Kanin labaran kenan. A cikin wannan shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa mabukata tanadi don halin da ake ciki.
Kimanin tan 70,000 na hatsi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rarrabawa mabukata.
Za kuma a ji martani da minista da ke kula da ayyukan 'yan sanda a Najeriya ya bayar akan zargin da ake wa 'yan sanda na amfani da damar su wajen cin zarafin waɗanda suka karya dokar zama a gida. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. Sakatare jiran nan Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce annobar coronavirus ce matsala ta fi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu. Ya ci gaba da cewa abubuwa ne suka haɗu a bangare guda ga cuta mai barazana ga kowa a wannan duniyar. Na biyu, tana tasiri kan makomar tattalin arziki ta yadda tana ma iya haddasa durƙushewar tattalin arziki irin wanda ba a taɓa gani ba a baya-bayan nan. Ya faɗa haka ne a wani taron manema labarai ta hoton bidiyo da yammacin ranar Talata. Guterres ya yi kira ga ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya da su ƙara ma babban bankin lamuni na duniya IMF sukunin iya bayar da ranci domin taimakawa ƙasashe matalauta yayin da suke fuskantar yaduwar coronavirus. Haka kuma Guterres ya yarda da cewa ƙasashen da suka ci gaba a duniya irin su Amurka na fuskantar damuwa matuƙa a ƙoƙarin shawo kan wannan cuta. Annobar coronavirus na iya sa Birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda dama ke cike da takaddama wadda ta cimma da babban kamfanin fasahar sadarwa nan na China, Huawei. Abinda jami'ai suka ce martani ne kan yadda bayanan ƙarya da China ke yi game da asalin inda cutar COVID-19 ta fito da kuma rashin bayar da bayanan gaskiya kan girman illar cutar. Jami'an Birtaniya sun ce kamata ya China ta fuskanci tuhuma kan cutar coronavirus wadda tun farko ta bullo daga birnin Wuhan na kasar China a ƙarshen shekarar da ta gabata. Yayin da yawan mutanen da suka mutu sanadiyar cutar ke ƙaruwa a Birtaniya, ministoci da yawa na kira ga Prime Minister Boris Johnson da ya sauya shawara ta barin kamfanin China na Huawei ya gina wani bangare na sabuwar fasahar G5 a Birtaniya, wanda dama Amurka ta yi ƙoƙarin ganin an hana saboda tsaro tun ma kafin wannan cutar ta bayyana. Wani dan majalisar dokokin Amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen kasar da ta buƙaci China ta gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jaridar kasar uku waɗanda suka fara kurmata illar cutar coronavirus a birnin Wuhan. A wata wasiƙa da ya rubuta, dan majalisar wakili na jam'iyyar Republican Jim Banks ya yi kira ga gwamnatin Amurka ta nemi a yi bincike kan makomar Peng Bin da Chen Fushi da kuma Li Zuiha. Bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai, sun ɓace ne bayan da suka ɗauki hotunan bidiyo suka kuma kafe su a yanar gizo, ciki har da hotunan cunkoso a asibitoci da kuma wasu tarin gawarwaki a wata ƙaramar motar bus. Banks ya rubuta cewa baki ɗaya mutanen uku sun fahimci irin hatsarin da suka sa kansu wajen fitar da rahotanni kan coronavirus a China, amma suka yi duk da haka. Banks dai na zargin gwamnatin China da ɗaure su a gidan yari ko kuma wani abin ma da ya fi hakan.
tungumar zai sake shigowa da karin labarai. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotannin mu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta rarraba hatsi ga mabukata a jihohin da aka sawa linzamin zirga-zirga da kuma birnin tarayyar Abuja. Wakiliyar mu Madina Dauda ta hada wannan rahoto.
Kimanin tan 70,000 na hatsi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rarrabawa mabukata a jihar Lagos da Ogun da Abuja da kuma wasu sassar kasar nan dake bukatan tallafi. Sakataren gwamnati Boss Mustapha ne ya bayyana haka a lokacin da yake ci gaba da bayanin irin matakan da mahukunta ke dauka wajen magance yaduwar cutar coronavirus.
I'm pleased to announce to you that Mr. President has approved the release of 70,000 metric tons of grains from the National Strategic Reserve for distribution to the poor, the vulnerable, and those whose livelihood will be affected by the lockdown.
Tuni ma gwamnatin Najeriya ta fara bada tallafi ga masu karamin karfi wanda har wa yau shugaba Muhammadu Buhari ne ya bada umarnin haka wanda aka fara daga karamar hukumar Kwali ta birnin Abuja ta hannun ministar ma'aikatar jin kai Sadiya Umar Faruk. Na tambaye ta ko me yasa aka fara daga wannan rukunin, sai ta ce
kowa yana wanda suka cancanta a ba wannan tallafi suna cikin register, so amma saboda wannan policy na social distancing ba za mu hada mutane a tungushi a wuri daya ba, so an gama da wannan kungiya su tafi wasu su shigo su ma ai masu yana da yawa kuma a nan Kwali kurin gidaje kamar 5,000 da wani abu ne ko za mu ba ayo, amma continuous exercise za a ci gaba da har sai an gama duka mutanen FCT.
Shamsiya Abdullahi tana ɗaya daga cikin rukunin farko da aka fara baiwa wannan tallafi.
Sunana Shamsiya Abdullahi, ni ma na samu tallafin 20,000 kuma ina godiya.
Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalum ya ce ya yaba da wannan yunkuri da gwamnati ta yi, sannan kuma ya tofa albarkacin bakin sa yana mai cewa
dole ne a ba da tallafi a taimaki mutane. Don ba za a rufe gari a ce ba tallafi ba, ba wai magana wai an fitar miliyan 200 ko miliyan abin da kuna da shi ya fi ya kai, don ba ku fitar shi ba wallahi sai ku mutu kun bari. Saboda haka kowa ne kawai za a yi fitan kashe gobara, kowa zai fita abin da yake da shi a hada a dunkule domin a taimaka a dakile wannan cuta wanda ta zama bala'i wanda tana iya ta halaka al'umma gaba ɗaya.
Wani daga cikin saukin da gwamnati ta bayar shine talala da ta baiwa masu saye da sayarwa da su yi cinikin su daga karfe 10 zuwa karfe 2 na rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfila Hashim da ƙarin labaran.
Kasuwar hannayen jarin Amurka ta sake shiga wata rana ta galabaita jiya Laraba, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargadi game da abin da ya kira makonni biyu marasa kyau da ke tafa dangane da annoban nan ta coronavirus. Kasuwar Dow Jones da SP500 da kuma Nasdaq duk sun rikito da kashi 4 cikin 100. Manyan kasuwanni a biranen London da Frankfurt da kuma Paris duk su ma sun rikito da kashi 4 cikin 100 biyo bayan faduwar da aka tafka a kasuwannin yankin Asia. Kasuwannin dai sun fadi bayan da Trump ya fadi ranar Talata cewa Amurka na iya ganin makonni biyu na bala'i game da barkewar annobar coronavirus. Da alamar masana sun yi muwafaka kan cewa idan har mutum ba ma'aikacin kiwon lafiya ba ne, kar ya sayi takunkumin kariya da ake kira N95 Max, wanda aka dade ana daukar sa a matsayin takunkumin kariya mafi inganci. Ba za su taimaka wa mutane ba sosai, kuma ana fuskantar karancin su ga mutanen da suka fi bukatar su, wato ma'aikatan lafiya da suka sadaukar da rayukansu da ke kokarin kare kansu daga COVID-19 yayin da suke ceto rayukan mutane. Har yanzu dai ana muhawara kan ko shin ya kamata duk wanda zai fita waje ya saka wani abin kare fuska, amma wasu masana sun fara bada shawara cewa duk wani rufe fuska na iya taimakawa, ba wai ya taimaka wanda ya rufe fuskar ba, amma zai iya kare sauran mutane daga shi wanda ya rufe din. Daga ƙarshe kasashe a faɗin duniya na raɗa damuwa game da tashi-tashin hankula masu nasaba da ƙungiyoyin ta'addanci masu tsauraran ra'ayin rakau. Yayin da wani sabon bincike ya nuna an samu ƙaruwarsa har 320% kan yawan hare-haren da aka kai cikin shekaru 5 da suka gabata. Munanan hare-haren da aka kai a shekarar ta gabata, kamar na harbi a garin Christchurch da ke New Zealand da El Paso na birnin Texas a nan Amurka, har ma da wasu da aka kai a Jamus, dukkaninsu sun ja hankalin duniya. Amma binciken da aka yi, wanda aka bayyana jiya Laraba a wani sabon rahoto daga hukumar yaƙi da ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi gargaɗin cewa irin waɗannan hare-hare na ci gaba da faruwa, yayin da ake samun ƙaruwar hare-hare da mutane ke kaiwa don raɗin kansu da ke alaƙa da wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin rakau na ci gaba da muni a daidai lokacin da ƙungiyoyin kansu ke ci gaba da ƙasaita.
Shirin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu sake koma Najeriya. A halin da ake ci kuma, yayin da hukumomi a fadin Najeriya ke killace al'ummominsu don hana su cuɗanya da juna don dakile cutar coronavirus da ke daɗa yaɗuwa a sassan duniya. Jama'a a Najeriya, musamman a babban birnin tarayya Abuja, na kokawa da irin cin zarafi da jami'an tsaro ke musu. A wuri ɗaya kuma, hukumar da ake zargi ta musanta, a cewarta ba a kai mata rahoto akan haka ba. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na da cikakken rahoto.
Bayanai daga sassa daban-daban na Najeriya, inda ake aiwatar da wannan dokar ta hana yawo domin tabbatar da an hana 'yan ƙasa zagayawa domin kada a baza wannan cutar ko kuma kada a kama cutar nan ta coronavirus, suna nuna cewa jami'an tsaro suna amfani da damar su wurin uzurawa jama'a da kuma musguna musu, waɗanda suka kasa bada hanci da rashawa da za a iya motsawa da su har ma duka akan yi musu. A irin haka ne ake zargin cewar akwai wani magidanci da ya rasa rayuwarsa a yunkurin da yake na nemo wa mai ɗakinsa da ke da juna biyu abinci a daidai lokacin da wannan dokar take aiki. Akan haka ne na tuntuɓi minista mai kula da ayyukan 'yan sanda na Najeriya, Alhaji Muhammad Mai Gari Dingaɗi, domin in ji matakin da za a ɗauka akan irin waɗannan jami'an tsaro da ke uzura jama'a da sunan aiwatar da dokar hana yawo da gwamnatin fitar.
Ni ban samu wannan rahoton ba har bisa yanzu, kuma ban san da magana ba, amma dai ina tabbatar ma 'yan Najeriya cewa muna nan saye da idanu, kuma muna son 'yan sanda, muna jaddadawa kullum na cewa a tsaya a aiki yadda ya kamata a matsayin professional 'yan sanda wanda suke aiki kamar yadda jama'a ƙasa suke bukata, kamar yadda gwamnati take bukata, kamar yadda doka ta tanada. Idan an samu kila ko ɗaya ko biyu irin wannan, watakila ba a rasa abin da ya faru ba, amma dai a ce har 'yan sanda sun bugi mutum ya saransa, to gaskiya nan ban samu bayanin haka ba, kuma ina fatar ba haka ba ne.
Bayanin duka da uzura mutane wannan hata da wasu ma'aikata kafa labarai da ke da izinin fita ai musu irin wannan dukan da kaskanci, su wayannan kamar wani mataki za a dauka domin tabbatar da an hukunta jami'an tsaron da suka irin wannan wuce malam da karatu?
Idan muka samu 'yan sanda da suka wuce wuri, ai akwai matakan da muke dauka na hukunta su, kuma gaskiya ba za mu kasa hukunta su ba idan suka yi abin da ya wuce wuri.
Ministan ayyukan 'yan sanda na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Mai Gari Dingaɗi a tattauna da ne da shi a Abuja. To a jeda na tuntuɓi Malam Abdullahi Dahiru, wani direba da ke aiki a gidan talabijin na Farin Wata da kuma gidajen Radion Vision FM Abuja, wanda shi ma ci arin gama da 'yan sanda har aka yi mai duka, inda yake cewa:
Na je in ɗauko ma'aikaciyarmu daga gida zuwa office, na haɗu da gate na 'yan sanda, duk ba wanda suka ci zarafi na sai na kusa da layin gidansu, sun ce in tsaya na tsaya, na nuna mashi ID card na, ni ma'aikacin gida gidan radio ne kuma akwai uniform ma a jikina. Daga nan sai ce ai ba a wucewa, in ba ma'aikatan lafiya ba kawai in juya ba zan wuce ba. Nace ya hakuri, ai mu doka ba ta nuna cewa mu kada mu yi zirga-zirga a hanya ba. Faidin haka ma sai fara dukan moto, wai in ban juya ba zai bige ni. Bai ma gama rufe baki ba, kawai ya zagayo wurina ya fara kwala min sandan da yake hannun shi. To na sako domin in ba sa hakuri, yace kar in maso wurin shi. Haka ya fara bi na, yana ga kwala min a hannu har hannu na ma ya tashi.
Bayan kai akwai wasu da kaga an ci zarafin su a wurin?
Kwarai kuwa, na zo na ga yana ma wani haka. To ban san dai me ya hada su da wancan ba. Na ga yayi ma mutum na uku kenan diddani.
Abdullahi Dahiru kenan, wani direba da ke aiki a gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen Radio Vision FM Abuja, a bayanin da ya mana dangane da arangamar da ya ce da jami'an tsaro har aka masa duka. Umar Faruk Musa, murar Amurka, Abuja, Nigeria.
To kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka huiba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Cutar coronavirus na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma da ci gaban kasa, abin da ya sa hankalin kasashen duniya baki daya ya karkata kan matakan shawo kan wannan cuta. To a ci gaba da bada gudunmuwa ga wannan yunkuri, yau ma shirin domin iyali ya gayyaci Dr. Abdulmumin Sa'ad, kwararren likita a fannin yaki da cututtuka, wanda na fara da tambayar sa wanne rukunin mutane ne a cikin iyali ke da hadarin kamuwa da wannan cutar, sai ya bayyana cewa
to gaskiyar lamari kowa zai iya kamuwa da wannan cuta ta coronavirus, tun daga yaro da aka haifa yau ko in ce jinjiri har kuma tsoho wanda ko shekara nawa yake da shi. Amma dai abin da muka fi sani a hankalin da ake da su, mutanen da su tsofaffi da wanda suke da halin wata rashin lafiya ne kamar asma da ciwon sigara da ko ciwon zuciya da makamantan haka, ko kuma wasu ciwuka da suka shafi numfashi sun fi hatsarin kamuwa da ita. Amma dai gaskiyar lamari shi ne kowa zai iya kamuwa da wannan cuta, saboda shawarwari da aka bayar na kariya kowa ya kamata ya ɗauka. Kada wani ya tunanin cewa wai shi matashi ne ko yana jin ƙarfi, ba ta da talaka, ba ta da kuma mai arziki. Saboda haka duk wani hali da kake ciki, mutum ya shiga halin kulawa da ƙa'idojin da aka bayar na wanke hannu, kuma a riƙa yin tazara tsakanin mutane, a daina cunkoso ko wajen ibada ko wajen biki ko wajen taro, a duk kowa ya zauna a gida. Idan har ka zauna a gida, to ka kare kanka da sauran iyalinka da kuma makusantanka da abokanan zama daga wannan cuta. Shawara ita ce za ka yi mu'amala da mutane, ka riƙa mu'amala da su kamar suna da cutar, kai ma ka riƙa ɗaukan kanka kamar tana da ita, ka ga suna rufe yin nesa da shi kenan.
To akwai masu cewon kuma cutar nan ba za ta iya yin tasiri a kasashen Afirka ba, sabili da akwai zafi. Suna akwai waɗanda suke cewa wai cutar ta fi son sanyi, sabili da haka ba lallai ta yi ƙarfi a nahiyar Afirka ba. Ina gaskiya wannan magana?
To shi wannan gaskiya labari ne na kandan kurege, da kuma babu wani matafa game da waɗannan maganganu. Hakikanin gaskiya shi ne ba wani kasa da bata kusan kasashen da suke masu sanyi da masu zafi da an ga kullum wannan cutar. Saboda haka a gurguje ne shi ne kawai duk inda mutum yake a duniya, ko kasa mai zafi ko kasa mai sanyi, zai iya kamuwa da wannan cutar. Saboda mun ga kasashe da halin zafi suke ciki yanzu kamar su Australia da kuma wajajen gabas ta tsakiya, dan kuma duk an samu mutane da suke da wannan cutar. Sannan da haka tana mutane su rika wani ganin cewa kamar inda suke wai zai ba su kariya, babu tabbacin haka. Kowane gari mutum, kowace ƙasa yake mai zafi ko mai sanyi ko mai ruwa ko mara ruwa, to gaskiya zai iya kamuwa ko kuma za a iya kamuwa. a halin da duniya ta samu kanta a cikin da cutar nan ta zama gama gari kuma take ci gaba kamar wutar daji take yaduwa kamar wutar daji kowa kowane dan adam da yake duniya yana da hadarin kamuwa da wannan cutar a ko ina yake kuma a duniya saboda haka matakan kariyar nan da su za a ci gaba da yi na wanke hannu a jini taba fuska ko baki ko ido sannan kuma a daina cakuduwa da jama'a a zauna a gida.
To ka san kasashen nahiyar Afirka musamman ana amfani da magungunan gargajiya waɗansu tafarnuwa ne waɗannan kayayyakin da ake yin shayi da su masu ƙanshi din nan su lemun tsami da dai sauransu akwai waɗanda suke ta yayatawa kafofin sada zumunta cewa waɗannan suna maganin cutar corona idan ta kama ka za ka iya maganinta da su.
To irin wannan abinci dai kayan abinci ne masu daɗi kuma masu inganci amma babu wani shaida ko wani bayani na kimiyya da ya nuna cewa wannan cin wayannan abubuwan ba su kare mutum daga kamuwa daga cutar coronavirus. Abu mafi inganci in kana sha'awa ka iya ci amma ka ci kawai don abinci ba wai don kariya ba saboda haka ba zai kare mutum ba babu wani bayani kuma babu wani ingantaccen bincike da ya nuna cewa suna da fa'ida a haka. Sannan a wannan gabar zan sake yin nana tunani na taɓa yin wannan magana a baya cewa kada wani mai maganin gargajiya ya ce ma mutane yana da magani. Na ɗaya dai zai fuskanci kushe koma ko ina yake a duniya, na biyu kuma zai sa kanshi da iyalin shi da al'umman shi saboda mutane masu cutar coronavirus suka fara bullo mai gida duka unguwarsu ma ya sa su a cikin haɗari saboda haka mutane su rika kuma kiyayewa kada mai maganin gargajiya unguwarku ko garinku ya ce wai yana da maganin coronavirus babu. Kai yanzu babu wani magani da aka tabbatar kuma babu rigakafi rigakafi ɗaya ne kawai shi ne a dokokin da ake tafana a kafafun yaɗa labarai da kuma hukumomin suke bayar da bayanai a kan sanadin kariyar nan dai na tsaftar jiki tsaftar muhalli a kuma nesanta a yi nesa nesa da juna.
To idan mutum ya kamu da mura makon da ya shige mun yi magana akan bambancin mura da ita wannan cuta ta coronavirus kai mana bayani haka to amma idan mutum ya kamu da mura ko kuma waɗansu cututtuka akwai magungunan da ko likitoci kuke bayarwa da za su kashe ƙwayoyin cutar da suka yi sanadiyar wannan cuta misali da a turanci akan kira su antibiotics din nan to irin waɗannan magungunan da ake bayarwa domin kashe waɗansu ƙwayoyin cututtuka nan waɗansu suna tambayan zai iya taimakawa wajen maganin cutar coronavirus ko kuma in kana jin irin wannan laulayin ka iya shan su domin neman sauki?
To akwai jan bayani kadan da zan yi cutar mura ba a bata antibiotic a warke saboda mafi yawancin murorin da ake samu ko mutane cutar mura ba ki ga wani lokaci shi ma virus ne ko flu virus ko kuma dai wa'insu daga cikin nau'in kananan kwayoyin cutar suke kawowa. Ana ba da antibiotic ne kawai a yayin da likita ya tabbatar cewa kwayar cutar da ta kawo cutar da take ta'addabi mutum ko mutane a lokacin kwayar cutar ce ta bacteria. Saboda haka ba wani magani da aka ba da shawara mutum ya sha haka ba tare da ya ga likita kuma ya ba shi damar ya sha ko kuma ingantattun ma'aikatan lafiya da aka ba su damar su rubuta magani. Saboda haka kada mutum kowane irin ciwo yake da shi na al'ada ba ce mai mutum ya sha magani gaba gadi ba tare da ya samu shawarar ma'aikatan lafiya ba wanda aka tabbatar da ingancin karɓarsu da kuma ƙwarewarsu. Saboda haka in mutum ne ba shi da lafiya ya tuntuɓi ya kira likitocin ko kuma ya kira number in har yana tunanin ko yana tsoron kamuwa da coronavirus ne kuma alamomin da aka ta bayyanawa ya yi kama da su za su fayyace su tabbatar cewa ko ita yake da shi ko kuma a su ba shi shawarwarin da ya dace. Amma dai kada mutane su sha magani don gabaɗaya kamar yadda ake ta furo da sauran magunguna kamar na ciwon cizon sauro na malaria da sauransu. A baya mun yi bayani cewa an ta kwantar da mutane a asibiti wayansu ma sun rasa rayukansu. Saboda haka kada dai a sha magani kawai ba tare da aikin tafi jami'an lafiya ba.
Yawa to likita duk kasashen duniya suna ɗaukar matakan taimaka ma al'ummarsu da babu shakka wannan cutar coronavirus ta shafa ko da ta wani irin bangare ne ko ta kama su ko ba ta kama su ba don ta tauye rayuwarsu
To akwai hoton da aka yayata da aka dauka a Najeriya inda ake rarrabawa talakawa kayayyakin masarufi akai cin kosan gaske ana batun ba da tazara din nan. Yaya kake gani za a iya tallafa ma ƴan Najeriya a kuma cin burin na ba da tazara da zai taimaka wajen takaita yada wannan cuta ko kuma daina yada cuta baki daya?
To gaskiya lamari dai wannan bidiyon ni ma na ganshi kuma hankali na ya tashi da na ga yanda aka tara mutane bayan kuma an ce kowa ya zauna a gida musamman ma wata kila a garin da ake tunanin cewa coronavirus ta fi yaduwa a wannan garin a ko'ina a Najeriya. Zan yi tabbatarwa ko a yake jan kan hankalin mutane cewa su zauna a gida ya mata a fesa da wani tsari ta yanda za a iya mutane abin. A inda suke kuma unguwarsu da ba su da hali. Muna da musamman a Najeriya akwai shugabannin al'umma ko na addini wanda za a iya haɗa kai da su mani an san ana iya lissafin gidajen mutane a ce to a wannan unguwar ko wannan yankin ko wannan ƙauye muna da mutane mutum 100 da suke da taimako. Amma yau ranar Alhamis ta mutane gida zuwa ɗaya zuwa uku ne ko kuma mutum 20 ne za su fito ne bayan minti 10 a ce mutum 5 sun fito ko bayan minti 50. Za a iya yin wa'annan tsarin da ba sai an cin kuɗi mutane suna layi ana tura juna ba sai kaga cewa duk abin da ake ya zama baban giwa cewa an tsara maciji amma an kashe maciji amma ba a tsara kai ba ana ta tuka da warwaya. Wannan gaskiya bai dace ba.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Abdulmumin Sa'ad, ƙwararren likita a fannin yaƙi da cututtuka, da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.
To a gaida alheri da wannan shiri, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Sakatare ya jiran nan majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce annobar coronavirus sai matsala ya tafi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu. Ya ci gaba da cewa abubuwa ne suka haɗu a bangare guda ga cuta mai barazana ga kowa a wannan duniyar. Na biyu tana tasiri kan makomar tattalin arziki ta yadda tana ma iya haddasa durƙushewar tattalin arziki irin wanda ba a taɓa gani ba a baya-bayan nan. Annobar coronavirus na iya sa Birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda dama ke cike da takaddama wadda ta cimma da babban kamfanin fasahar sadarwar nan na China Huawei. Abinda jami'ai suka ce martani ne kan yadda bayanan ƙarya da China ke yi game da asalin inda cutar COVID-19 ta fito da kuma rashin bayar da bayanan gaskiya kan girman illar cutar. Wani ɗan majalisar dokokin Amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen ƙasa da ta buƙaci China ta gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jaridar ƙasar uku waɗanda suka fara kwarmata illar cutar coronavirus a birnin Wuhan. A wata wasiƙa da ya rubuta, ɗan majalisar wakili na jam'iyyar Republican Jim Banks ya yi kira ga gwamnatin Amurka ta nemi a yi bincike kan makomar Pang Bin da Chen Kushi da kuma Li Zuiha. Bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai, sun ɓace ne bayan da suka ɗauki hotunan bidiyo suka kuma kafe su a yanar gizo. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta sake shiga wata rana ta galabaita jiya Laraba bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi game da abin da ya kira makonni biyu marasa kyau da ke tafi dangane da annoban nan ta coronavirus. Kasuwar Dow Jones da SP 500 da kuma Nasdaq duk sun rikito da kashi 4%. Manyan kasuwanni a biranen London da Frankfurt da kuma Paris duk su ma sun rikito da kashi 4%. Daga ƙarshe, ƙasashe a faɗin duniya na raɗa damuwa game da tashe-tashen hankula masu nasaba da ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayin rakau. Yayin da wani sabon bincike ya nuna an samu ƙaruwarsa har 320% kan yawan hare-haren da aka kai cikin shekaru 5 da suka gabata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu da hantsi, ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibahiro Dodone da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni, sai injiniyanmu na yau. Aisha Tisile ce ke muku fatan a zauna lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia.